الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا شابك وقوة الرجب هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو الآياد نريه لودا ربعين دبكوي ديدي دا بكوي قوة daya miladiya ta 2026 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jimbuwis dake cikin wannan unguwa ta Tudu Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Fathul Majid na babban malami a Sheikh Al-Allama Abdulrahman Ibn Hassan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahhab wanda sharhi ne na littafin Kitabut Tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 39 cikin wannan littafi kuma muna cikin babi na uku babin da ke tsoratarwa game da shirka a darasin da ya gabata mun karanta hadisin Abdullah dan Mas'ud radiyallahu anhu inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhala an-nara duk wanda ya mutu yana yi wa Allah kishiya yana mai shirka da Allah zai shiga wuta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi Ibn al-Qayyim yayi mana bayanin me ake nufi da an-niddu da annabi yace man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan to mun ji kalmar niddu abinda take nufi sana al-Allama Ibn al-Qayyim yayi mana wasu baitika cewa wa shirku fahdharhu fa shirkun zahirun dhal qismi laysa biqabil al-ghufrani wa huwa ittikhadhu an-niddi lir-rahmani ayyan kana min hajarin aw min insan wa min insani yad'uhu aw yarjuhu thumma yakhafuhu wa yuhibbuhu ka mahabbati ad-dayyani wanda yake nuna mana cewa shirka iri biyu ce akwai shirka wanda take mabayyaniya mai girma wannan ita ce wanda Allah baya karbar gafara ko baya karbar ainihin wato yin gafara ga dukkan wanda ya mutu yana yin ta shine rikar kishiya ga Allah madaukakin sarki kowane iri ne mutun ya rika ko me mutun ya rika na dutse ko mutun ya zama yana roƙonsa ko yana raja'i a wajensa ko yana tsoransa yana kaunarsa kamar irin kaunar da yake wa Allah to wannan di yana daga cikin abinda muka karanta a darasin da ya gabata har malai yake cewa ka sani annattikhadha nidd ala kismayn ma'ana rikar kishiya ga Allah ya kasu kashi biyu akwai wanda akai bayani akan sa yaj'aluhu lillahi sharikan fi anwa'il ibadati aw ba'dha wanda shine ke sanya wa Allah kishiya cikin nau'o'in ibada ko wani bangare na ibada kamar yanda wannan bayani ya gabata wannan ita ce shirka mafi girma akwai kuma ma kana min nau'i shirkil asghar akwai kuma wanda yana bangaren shirka karama kamar mutun yace ma sha Allah wa shi'ita walaula Allah wa anta mutun yace ba dan Allah ya so ba da kai ba dan Allah ba da kai wa kayasiri riya ko kuma riyayen karama wayannan dukkanin su suna babin karamar shirka kamar yanda ya tabbata Nabi sallallahu alaihi wasallam wani mutun yace da shi ma sha Allah wa shi'ita qala aj'altani lillahi niddan bal ma sha Allah wahdahu wannan dukkanin sa mun gabatar da bayani a cikin ga wannan littafi a wannan babi kuma mun karanta hadithin Muslim hadithin Jabir dan Abdullah radiyallahu an inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa mallaki Allah la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa mallakihu yushriku bihi shay'an dakhala an-nara maganar kenan duk wanda ya mutu yana mai shirka da Allah zai shiga wuta
duk wanda ya mutu da tauhidi baya shirka shi kuma zai shiga aljanna wannan shine abin da sakon wannan hadisi yake kunshe da shi da haka karshe mun tsaya akan fihi masail wanda anan zamu tashi wa qalil muallif rahimahullahu ta'ala fihi masail mala yace a cikin wannan babi na al khawfu min ash shirki akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko al khawfu min ash shirki wato tsoro da kuma tsoratarwa daga shirka athaniyatu mas'ala ta biyu da muka fahimta a cikin wannan babi annar riya'a min ash shirki mun gane ashe riya dai da muke ganin ta muna rera ta ita ma tana cikin nau'i na shirka athalithatu mas'ala ta uku annahu min ash shirkil asgari mun fahimci cewa ita riya shirka ce amma ba babbar shirka da take fitar da mutum daga musulunci ba tana daga cikin karamar shirka arabi'atu mas'ala ta hudu annahu akhwafu ma yukhafu minhu ala salihin mun fahimta a cikin wannan babi babban abinda aka fi jiwa salihan bayi tsoransa shine arriya'u shirka karama ma'ana karamar shirka ita aka fi jin tsoro ga nagartattun bayi kar su fada ita kan babbar shirka ba a cika jin tsoro ba ga wanda ya fahimci ainihin wato me ake nufi da shirka da ya fahimci me ake nufi da tauhidi amma dai ita karamar shirkar har salihan bayi kan fada cikin ta al-khamisatu mas'ala ta biyar qurbul jannati wan nar wannan babi ya nuna mana kusancin aljanna da wuta abinda zai kai mutum aljanna a kusa yake abinda zai jefa mutum cikin wuta shima a kusa yake tauhidi kadai na iya sa mutum aljanna shirka kadai za ta iya jefa mutum cikin wuta as-sadisatu mas'ala ta shida al-jam'u baina qurbihi ma fi hadithin wahidin yanda aka hada tsakanin kusancin shiga aljanna da wuta a cikin hadisi guda daya man laqiya allaha la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna wa man laqiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar wannan kalduba yanda aka hada tsakanin shiga wuta da shiga aljanna abu ne wanda yake dab yake gare ni dab yake gare ka kuma duk an hada su a cikin hadisi guda as-sabi'atu mas'ala ta bakwai annahu mallakiyahu la yushriku bihi shay'an dakhala aljanna mun fahimci cewa duk wanda ya hadu da Allah baya shirka da Allah da komai zai shiga aljanna wa mallakiyahu yushriku bihi shay'an dakhala an-nar duk wanda ya hadu da Allah yana mai yiwa Allah kishiya yana yiwa Allah shirka zai shiga wuta walau kana min a'abadin nas ko yafi kowa ibada athaminatu mas'alatu takwas المساله العظيمه مساله ce mai girma su'alul khalil lahu inda badadin Allah annabi Ibrahim ya dinga rokawa kansa wali banihi da ƴaƴansa wiqayata ibadatul asnam tsari da kariya da daga bautar gumaka at-tasi'atu mas'ala ta tara i'tibaruhu bihalil akthar wato annabi Ibrahim yayi la'akari da halin al-aktsari mafi yawan mutane li qawlihi sabida fadin sa rabbi innahunna adlalna katiran minan nas ya Allah bautar gumaka gumakan nan sun batar da yawa daga cikin mutane shi yasa yake nema wa kansa tsari da kuma ƴaƴansa daga bautar gumaka al-ashiratu mas'ala ta goma fihi tafsiru la ilaha illa Allah a cikin wannan babi mun ji fassarar la ilaha illa Allah kama zakarahu al-bukhari kama yanda imam al-bukhari ya ambata al-hadiyata ashara mas'ala ta 11 fadilatu man salima min ash-shirki falalar duk wanda ya kubuta daga shirka duk wanda duk wannan hayaniyar da ake duk wannan ainihin wato abin nan din da ake na guguwar shirka da take yawo da kuma guguwar rasa imani Allah ya tsallakar da mutum ya kubuta daga shirka wannan yana da falala mai girma Allah ka sa mu a cikin su babu du'a ila shahadati Allah ilaha illallah babin kiran mutane zuwa ga su shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah qalal musannif rahimahullahu ta'ala babu du'a ila shahadati Allah ilaha illallah wannan babin a cikin sa zamu ji kira da Allah madaukakin sarki yayi zuwa ga mutane su zamto bayan su sun yi imani to kuma su zama masu kiran mutane zuwa ga yin imani sharh lamma zakara al-musannif rahimahullahu ta'ala at-tauhid wa fadla a lokacin da mawallafin littafin Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala ya ambaci tauhidi wa fadlahu da falalar tauhidi wa ma yujibu al-khawfa da abin da yake wajabta tsoro min ziddihi daga kishiyar tauhidi shirka kenan nabbaha sai kuma ya fadakar ya ja hankali bi hadhihi tarjamati a wannan tarjama ta wannan babi ala akan annahu la yanbaghi bai dace ba ko kadan liman arafa zalika ga wanda ya san tauhidi ya safalala tauhidi ya san hadarin shirka an yaqata sira ala nafsihi ya takaita wannan sanin iyakaran kansa bal ba haka zai ba yajibu alaihi wajibi ne ga duk wanda ya fahimci tauhidi ya gane falalar tauhidi ya fahimci shirka da hadarin shirka to wajibi ne akan sa an yadu shi ma ya kira ilallahi izuwa ga Allah ya kira mutane zuwa ga Allah bil hikmati da azanci wal mau'izatil hasanati da kyakkyawan wa'azi kama huwa sabilul mursalin kaman yanda wannan shine tafarkin manzanni wa atba'ihim da mabiyansu kama qala al-hasan al-basri kaman yanda malam hasan al-basri ya fada lamma tala hadhihi al-aya a daidai lokacin da ya karanta wannan aya wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min al-muslimin suratu fussilat ayatu 33 Allah madaukakin sarki ce wa man ahsanu qawlan babu wanda yafi kyawun magana duk wata magana da ka taba ji mai kyau bata kai kyan mimman da'a ila Allah bata kai kyan maganar mai kiran mutane zuwa ga Allah ba ko wanda zai ja hankalinka ya ja ka zuwa ga neman arziki ya ja ka kasuwa ya nemo maka ofa ya sa ka samu kujeran mulki wannan bai kai wanda yake kiran ka zuwa ga Allah ba babu wanda ya taba gaya maka wata magana mai dadi fiye da wanda ya kira ka zuwa ga Allah babu wanda yayi maka gata yake nuna maka kauna da so sama da wanda yake kiran ka zuwa ga Allah wa amila salihan kuma yayi aiki mai kyau wa qala innani min almuslimina yace lalle ni ina daga cikin musulmi fa qala sai yace hadha habibullah hadha waliyullah hadha safwatullah hadha khiyaratullah hadha ahabbu ahli alard ila Allah yace ga fa masoyin Allah ga waliyin Allah ga zababban Allah ga tataccen Allah madaukakin sarki ga wanda Allah ya fi so a duniya ajaba Allah ya amsa wa Allah fi da'awatihi cikin kiransa duk abin da zai tsinke ka daga barin kiran mutane zuwa ga Allah hasara ne kada kana kira zuwa ga Allah dan ka samu wata dama ta rayuwa ka watsar ko dan ka shiga kasuwa ko dan ka samu ainihin wato wani mukami a gwamnati ko saboda an zabe ka kai zababbe ne ainihin wato a siyasa wannan aikin kira zuwa ga Allah ya fi muhimmanci fiye da dukkan wani mataki da ka samu da dukkan wani matsayi da ka iya takawa da haka dukkan abin da zai raba ka da kiran mutane zuwa ga Allah wannan hasara ce a gare ka ba riba bane domin ga annabin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ta'ala ya fi son sa a duniya ajaba Allah ya amsa wa Allah fi da'awatihi cikin kiransa da Allah yace wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah da aka wada annasa ila ma ajaba Allah fihi sai ya kira mutane izuwa ga abinda shi ya fara amsa wa Allah a cikin wannan abin min da'awatihi daga kiran da Allah ya masa wa amila salihan kuma yayi kyakkyawan aiki fi ijabatihi a cikin shi yasa babu matsayin da Allah ta'ala ya taba bawo wani dan adam mafi daraja sama da kira zuwa ga Allah domin akwai matsayin da yafi wannan shi zai ba annabawa shi yasa aka ce al ulama warathatul anbiya, shi yasa duk wanda ya biyo wannan layin yana gadan annabawa ne. Yafi kujerar siyasa, yafi kujerar sarauta ta gargajiya, yafi kuɗi a kasuwa, yafi dukkan wani matsayi da mutum zai samu. In akwai abin da Allah zai ba wa annabawa, to lallai ka san wannan abin su ne zababbun Allah, to abin da Allah ya ba su shi yafi kowanne. Da haka in akwai wata sana'a, in akwai wani abu, wata haja, wata hada-hada da tafi kiran mutane zuwa ga Allah, da ita Allah zai ba annabawa, ba wa'azi ba. Da haka harkar wa'azi, harkar karantarwa, harkar wayar da kan mutane su gane waye Allah da mayar da su zuwa ga Allah madaukakin sarki, ba harka wadda Allah ta'ala ya fi haba-haba da ita sama da wata. Ko mai mulki bai kai wannan ba a wurin Allah. Domin ga annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, manzo Allah ya amsa wannan kira na Allah, wa qala innani min almuslimin, hadha khalifatullahi, wannan shine fa khalifan Allah a ban kasa. Zakarahu al-Imad ibn Kathir fi tafsir al-aya. Al-Imad ibn Kathir rahimahullah wajen tafsirin wannan aya ta 33 cikin surah Fussilat, من سورة فصلت يا أم بتشون أثر عن عبد الرزاق دق عبد الرزاق أم معمر دق معمر عن الحسن البصري دق مال الحسن البصري رحمه الله ويعني الحسن بذلك أبند حسن يكيني في دوانا مغنى أن الصدق في حب الله قذكيات كنسان الله وعبادته قذكيات كنبوتتاو الله wa da'atihi da gaskiya cikin da'a ga Allah, yastalzimu, wannan ya rataya ya lazumta, wala budda babu makawa, adda'awatu ila zalika, kai ma ka kira mutane zuwa ga haka, kai kam ka samu, to ka zama agent na Allah madaukakin sarki wajen kiran mutane zuwa ga abin da kai ka fahimta kuma kake aiki da shi. Kenan kuskure ne ka gane ka ganar da wani, ka waye ka ki wayar da wani, ka sani ka ki sanar da wani, wannan babban bakin ciki ne da bukulu da bakar rowa wanda bai kamace wanda ya fahimci addini ya zama marwaci ba. Da haka duk sanda ka fahimta, fahimtar da wani, duk sanda ka gane, ganar da wani, wannan shine abinda musulunci yake so. Ballighu anni walau aya, ba a so sakon Allah ya tsaya. In kaji mutum uku ne, ka duba sayyidina Abubakar yana musulunta ya fara da'awa, mutane nawa ne suka musulunta ta dalilin sayyidina Abubakar? Musulunta sake da wahala ya jawo sayyidina Usman, ya kirawo Abdurrahman bin Auf, ya kirawa ne, ya kirawa ne, da an gane ba a tsayawa jira. Kai ma kokari, kana da aboki, kana da abokai, kana da majalisa a gidanku, kai ma sai ka ci gaba da da'awa bil hikima, haka ake yi. Kana da iyali, kana da yan uwa, saboda haka wannan shine aikin da ake bukata kowa ya dauka a addinin musulunci, kowa ya zamanto mai du'awa zuwa ga Allah. Shi yasa sai yake cewa Hasanul Basri yake cewa annas sidqa fi hubbillahi wa ibadati wa ta'ati, indai da gaske kana son Allah, da gaske kake bautawa Allah, da gaske kake yi wa Allah da'a, to wannan ya zama maka lazimi babu makawa, adda'awatu ila zalika, kai ma ka kira mutane zuwa ga son Allah da bautar Allah da da'a ga Allah. Wal jihadu fihi, da gwagwarmaya da jihadi a cikin haka. Li'anna man ahabba kulla ma ahabbahu Allah, domin duk wanda ya so abinda Allah yake so. Wa kulla man ahabba Allah, duk wanda ya so duk wanda Allah yake so. Wa kariha kulla ma kariha wa man kariha, kuma yaki duk abinda Allah yake ki, kuma yaki duk wanda Allah yake ki. Wa ahabba an yakuna an-nasu kulluhum ma'ahu, kuma yaso dukkan mutane gaba daya su zama tare da shi fi hubbillahi, cikin san Allah. To wannan shine ya amfani da wannan aya. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawli Allahi ta'ala, da fadin Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana min al-mushrikeen. Qul kace hadhihi sabili, tafarki na kenan, ad'u ila Allah, kira zuwa ga Allah. Wannan shine aikina, wannan shine dariƙata, wannan shine tafarkina, wannan shine ainihin wato abinda nake yi kira ilallahi zuwa ga Allah. Ala basiratin bisa ga hujja. Ba a san mutum ya zama da'i mai da'awa bisa jahilci. Lalle dukkan wanda zai zama cikin du'at to wajibi ne ya koma ya dinga karatu. Domin ana kiran mutane zuwa ga Allah ne ala basiratin bisa ga hujja. Ana yace wannan shine aiki na ni wa manittaba'ani da duk wanda ya bi ni. Haka duk wanda yake mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama to baya zamantowa baya kira zuwa ga Allah. Wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikeena bana cikin mushrikai. Suratu Yusuf aya ta 108. Sharh qala Abu Ja'far ibn Jarir. Abu Ja'far ibn Jarir Tabari rahimahullahu ta'ala yaqulu ta'ala dhikruhu. Ibn Jarir yake cewa Allah wanda ambatansa ya daukaka ya fada li nabiyhi Muhammad ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace qul kace ya Muhammad hadhihi ay ad-da'watu allati ad'u ilayha. Wannan da'awa, wannan kira, wannan wayar da kai da wa'azi da nake yi, nake kira zuwa gare shi, wa dariqatul lati ana alaiha, dariqar da nake kai min addu'a ila tauhidillahi. Ni dariqa ta ba wata dariqa bace, face dariqar kira zuwa ga kadaita Allah, wa ikhlasul ibadati lahu da tsarkake ibada gare shi, dunal aliha ba banda wasu iyayen giji wal authali da gumaka, wal intihai da tikewa ila da'atihi zuwa ga yiwa Allah da'a, wa tarki ma'asiyatihi da barin saba masa. Shine ma'ana qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Sabili wa dariqati wa da'awati ad'u ila Allah. Sabili kenan, wannan shine tafarkina. Wa dariqati wannan ita ce dariqata, kuma shehu na a wannan dariqa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa da'awati ad'u ila Allah, kuma da'awata shine kira zuwa ga Allah ta'ala, wahdahu shi kadai la sharika lahu bai da abokin tarayya. Wannan shine ita ce hajata, shine abin tallatawa ta, abinda nake kira zuwa gare shi. Ala basiratin bisa ga basira, bidalika akan abinda nake kira zuwa gare shi, ba molan ka bane, ba da ka bane, bisa ga hujja, wa yaqini ilmin da ilimi irin na sakankancewa minni daga gare ni bihi game da abin da nake kira zuwa gare shi. Ana wannan shine aiki na, yad'u ilayhi ala basiratin aydan wa man ittaba'ani. Haka duk wanda yake bi na yana cikin mabiyana, wannan shi ma zaka same shi akan haka yake, yana kiran mutane zuwa ga Allah ala basiratin. Wa saddaqani duk wanda ya gaskata ni, wa amana bi, yayi imani da ni, to wannan shi ma bai da aikin da ya wuce wannan. Wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah, yaqulu Allahu ta'ala dhikruhu, Allah wanda ambatansa ya daukaka yana cewa, wa qul tanziha lillah, ka fada kana mai tsarkakewa, kana mai tsarkake Allah ta'ala, wa ta'ziman lahu, kana mai girmamawa ga Allah, min an yakuna lahu sharikun, ka zamanto kana tsarkake Allah kada ya zama yana da wani abokin tarayya, ka zama kana girmama Allah kar ya zamanto akwai wani wanda kake shirka da shi da Allah, fi mulkihi cikin mulkin sa, aw ma'budu siwahu, ko ya zamanto kana da wani abun bautawa banda Allah, fi sultanihi a cikin mulkin sa. Wa ma ana minal mushrikeena, bana daga cikin masu shirka. Yaqulu ana bari'un min ahli shirki bihi, yana cewa ni na daga cikin wato wanda na barranta daga waɗanda suke shirka da shi. Lastu minhum wala hum minni, ba ni ba su, ba su ba ni. Intaha. Qala fi sharhil manazil, ya faɗa a cikin sharhul manazil, yuridu an tasila bil istidlalika ila a'la darajatil ilm, wai yana nufin duk sanda kake so ka kafa hujja, to wajen kafa hujja ka isa ka kai zuwa ga kololuwar matakai na ilimi. In kana so ka zama mai kira zuwa ga Allah, kana so ka kafa hujja akan abin da kake kira zuwa gare shi, to ka kai kololuwar daraja a ilimi. wa hiya al-basira qololuwar daraja a ilimi ko shine ka kai darajar al-basira allati takuna nisbatu al-ma'lumi fiha ila al-qalbi ka nisbatu al-mar'i ila al-basar wanda irin wannan mataki na al-basira yakan kasance dangane da abinda aka sani a cikin sa ila al-qalbi zuwa ga zuciya yanda zuciya ta fahimci wannan abin ta san shi ka nisbatu al-mar'i ila al-basar kamar irin dangantakar abin gani a ido duk abinda ka ganshi a ido to za ka ka fahimce shi ka waye shi da kyau to irin wannan ilimin ake so zuciyarka ta samu game da abinda kake kira zuwa gare shi wannan shi ake nufi da al-basira wa hadhihi hiya al-khisisatu allati iqtasa biha as-sahaba wannan wata keɓantacciyar wato wata keɓanta ce wanda aka keɓanci sahabbai da ita an sa'ir al-ummati daga sauran al'umma wa hiya a'la darajatil ulama kuma wannan ita ce daraja mafi kololuwa daga cikin darajar malanta shine mutun ya kai darajar basira shi yasa yake cewa ala basirati ana wa manittaba'ani wa ma ana min al-mushrikin qala Allah ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani ay ana wa atba'i ala basira da ni da mabiyana magoya bayana duk akan basira muke da haka in kana zamantowa cikin mabiyin manzon Allah dole ka dinga tafiya akan addini akan basira wato ya zamto a ilmance ilimi mai zurfi game da abinda kake tafiya akan sa a aqida abinda kake tafiya akan sa a ibada abinda kake tafiya akan sa a suluki abinda kake tafiya akan sa a mu'amala ka zamanto ala basira bisa ga abinda kake kiran mutane zuwa gare shi wa qila wa man ittaba'ani athfun 'ala al-marfu kila kuma aka ce kalmar wa man ittaba'ani ko jumlar wa man ittaba'ani athfun adafi ne 'ala al-marfu'i bisa ga abincin da aka yi masa rufu'a fi ad'u cikin ad'u ai ana ad'u ila Allah ma'anar zancen sai zama ni ina kira zuwa ga Allah ala basirati ba da ka nake kira zuwa ga Allah ba bisa ga basira nake kira zuwa ga Allah wa manittaba'ani kadhalika yad'u ila Allah ta'ala ala basirati haka zalika wanda duk yake bi na shi ma in zai kira mutane yana kira mutane ne zuwa ga basira yana kira mutane ne bisa ga basira wa alal qaulaini bisa zantuttukan nan guda biyu fal ayatu kenan ayar ta dullu tana nuni ala anna atba'ahu akan cewa mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hum ahlul basairi sune ma'abuta basira adda'ina ila Allah ta'ala wadanda suke kira zuwa ga Allah ta'ala wa man laysa minhum fa laysa min atba'ihi duk wanda baya cikin su to baya cikin mabiyansa alal haqiqati bisa ga haqiqa wal muwafaqati baya daga cikin wanda suka dace wa in kana min atba'ihi alal intisabi wad da'awa ko da yake yana daga cikin mabiyansa saboda yana danganta kansa zuwa ga mabiyan annabi wadda'awa kuma yana da'awar cewa shi yana cikin mabiyan annabi amma duk wanda yake mabiyin annabi zaka same shi yadda yana kira zuwa ga Allah ala basirati shine ma'ana ana wa manittaba'ani amma ka ce kana cikin mabiyan manzon Allah amma kana kira ba zuwa ga Allah ba kana kira ba zuwa ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam to wannan ya nuna cewa kai ko da yake kana nasabta kanka zuwa ga mabiyan annabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa kana da'awar kai ma cikin mabiyan annabi kake amma a hakikanin gaskiya baka cikin su domin an kalli kiranka kana gina kiranka ne zuwa ga aga girmanka ko aga girman shehunka ba aga girman Allah aga girman manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to wannan koda kai da'awa da'awa ce wadda ita kuma da'awa dukkan sauran masu da'awa in ba dalili suka kawo ba da'awar su da'awa ce kowa ma zai iya wannan kilemin din kowa zai iya wannan da'awar alal musannif rahimahullahu ta'ala fihi masail yace a cikin wannan magana da muka tattauna akwai matsaloli kamar haka minha at-tanbihu ala al-ikhlas a cikin wannan akwai jan hankali akan ikhlasi tsarkake niyya li'anna katiran minan nas domin zaka samu da yawa daga cikin mutane law da'a ila al-haqqi amadadin ya kira mutane zuwa ga gaskiya fa huwa yad'u ila nafsi zaga yana gina kansa ne kawai zai gama wa'azin sa ba qala Allahu qala ar-rasul sai karamomin sa da karamomin malamin sa so yake yi kawai a kiyaye shehin sa ko malamin sa amadadin ya dinga kiran mutane ya hada su da babban channel ya hada su da Allah da manzansa sai ga kwata-kwata cikin da awasa babu wannan kullun sai tatsuniyoyi sai labarai sai hikayoyi sai ainin karamomi na ƙarya su za a tara mutane ai tai da kullun ba wayennan mabiyan ba sa ganin kowa da gashi sai wannan malamin nasu za su iya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana akan wannan malamin nasu saboda abinda malamin ya gina su kenan ya gina su akan babu wani mai martaba ba mai daraja ba mai kima ba mai daukaka ba mai falala sama da shi ko sama da malamin sa shi ko shehun sa to da haka kenan kaga kira zuwa ga Allah yana buƙatar ikhlasi kullun kar aji sunanka kar aji sunan malamin ka abinda mutane suke so su kaya masa sakon Allah malamin ka Allah ya saka masa da alheri kai ma Allah ya saka ma da alheri ga ya musu qala Allahu qala ar-rasul ka zo ka dinga fada karamomin kanka ko ka dinga kamba ma kanka wannan ba shi mutane suke bukata ba ko ba shi aka aiko ka abinda aka ce ka kira mutane ilal haqqi zuwa ga gaskiya to in mutum babu ikhlasi akwai wata manufa kamar yanda a can gaba malam zai karkasa mana masu da'awa ko malamai insha Allah ta'ala dan haka wannan jan hankali na farko shine ikhlasi in dai mutane za su gane gaskiya kai ka ci riba in dai mutane za su fahimci sakon Allah madaukakin sarki wannan shine babban hadafinka shine babban manufarka kar ka zama mai makon ka kira mutane zuwa ga gaskiya fa huwa yad'u ila nafsi kaga mutun yana kira zuwa gare shi wa minha anna al-basirata min al-fara'id a cikin wannan karatu da muka yi zamu fahimci ashe basira tana daga cikin farillai hujja wajibi ne ka zama kana kira mutane akan hujja ba za ka zo ba hujja kawai da molanka da tatsuniya kawai ka dinga gaya mutane kuma ba yasa a ce ina hujja ba sai ka ce mutane ba su da da'a ba su da ladabi kawai sai dai ka ja mutane kirir ba aya ba hadisi sai mafarki sai tatsuniyoyi a'a abinda ake bukata kafa hujja wajibi ne dole ka kira mutane ala basiratin ka ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce aka yi ga mutane qul hadhihi sabili duk wanda zai bi wannan tafarkin fa to zai bi shi ne na kira zuwa ga Allah ala basiratin ala basiratin ala basiratin bisa ga hujja baka kai sai da zakara duk abinda ka kira mutane zuwa gare shi kana gama bayani sai ka rufe da aya ko hadisi ko ka jawo ayoyi da hadisai sannan sai a karkashin ayoyi da hadisai sai ka gina bayani amma kai bayani na minti 30 minti 40 awa daya ba aya ba hadisi sai falsafa da abin nan kawai kake ta gaggaya mutane da misalai da kwatance-kwatance shi yasa sai ga mutum ya dade a cikin irin wannan tafiyar bai gane addini ba saboda dawa ba so ake gane addini ba shi mai kiran nasa da ya gane shi ake shi dama mai kiran wanda yake kiran dama shi yake so ka gane kuma ka gane shi shikenan Allah ya tsare wa min ha daga ciki anna min dalail husnul tauhid yana daga cikin dalilai na kyawun tauhidi annahu shi fa tauhidi tanzihul lillahi ta'ala anil masabba tsarkake Allah ta'ala ne ga barin zagi mun yi wa Allah shirka zagi ba cin mutunci da cin zarafi da zagin Allah sama da daukan haƙin Allah ba wani to shi ko tauhidi daga cikin abin da ke nuna kyawun tauhidi shine ana tsarkake Allah daga barin batanci ga barin zagi wa minha anna min qubuhi shirki daga ciki zamu fahimci yana daga cikin munin shirka kaunuhu masabbatan lillah saboda ita shirka zagi ne ga Allah duk mushriki zagin Allah yake Allah yana cewa shi kadai ne kana kadaita Allah kana salisu salata Allah madaukakin sarki yana ta tabbatarwa kansa da allantaka da ubangijintaka kai kuma kana ta kokarin ka nuna cewa ba shi kadai bane yana da da ko yana da mata ko kuma allolin ma suna da yawa wa minha ibadul muslimi daga cikin abin da muka karanta akwai kokarin nesantar da musulmi anil mushrikina daga mushrikai ba ruwan buri da gada ina ruwan kifi da kaska mushrikai daban musulmai daban da aka mushrikai su je can su karata musulmi su kuma su hadu guri guda da aka ana kokarin bambare musulmi anil mushrikina gabarin shiga cikin sabgan mushrikai la yasiru minhum kaffa ya zama a cikin su fa walau lam yushriku da baya shirka karka zama abokanka din mushrikai ne masu kulumboto ne masu zuwa wajen sun yadda da bokanci da tsafi sun yadda da kaza sun yadda da shehi yana da wani matsayi irin na Allah madaukakin sarki zama su ne abokanka wai ana so a nuna maka ka nesanci mushrikai koda kai baka shirka ya kamata masu tauhidi su zama su ne abokanka Allahumma in harkoki ne na kasuwanci na abun nan ya hada ka da mutum wannan iya kasuwa ne daga kasuwa da ma kun rabu da shi amma ya zama abokinka abokan zamanka abokan tattaunawarka abokan cin abincinka kai kana da tauhidi su suna shirka ana kokarin nesanta musulmi anil mushrikina la yasiru minhum wai walau lam yushrik kar mu je ce to ai suna nan su suke ta shirka su ne ba ruwana to akalla in ko za ka zauna da su to zamanka a cikinsu ya amfane su ai da ma an ce ka yi da'awa a baje bayanai ka zama mai hikima ka dinga kokarin dauki daidai a cikinsu ana nan wani ka ce zo mu dinga zuwa karatu ana nan a hankali ka dinga zaizayar su kana cinye su kana mai da su masu tauhidi a to wannan zamanka da su yayi fa'ida ka zama da'i a cikinsu amma suna tabargaza suna hada Allah da wani suna munana ladabi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam kai kana mai tauhidi su kuma suna kan wannan tafarkin kuma kuna tare da su inta wa qala al-allama ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala al-allama ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da rahama yana fada fi ma'ana qawlihi ta'ala cikin ma'anar fadin Allah ta'ala ud'u ila sabili rabbika ka kira zuwa ga tafarkin ubangijinka bil hikmati da azanci wato wani lokaci ba daga gaskiyar ko wa'azin matsalar take ba daga me yin wa'azin matsalar take Allah madaukakin sarki ya ce duk sanda zaka yi wa'azi ka zama mai azanci ka zama mai hikima mai ajiye komai a muhallinsa rashin hikima a wa'azi kana yana iya sa a kasa fahimtar sakon Allah ko gaskiya ta bakinka saboda baka da hikima shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce zaka kira zuwa ga tafarkin Allah to ka zama kana da hikima kana da azanci wal mau'izatul hasana ya zama ka iya wa'azi mai kyau ba tsinuwa ba zagi ba la'anta ba mummunar kalma ba kaza so kake a gane kazalika kuntum min qabl fa manallahu alaikum da kai ma awon igiyan ne daga baya Allah ya gane da kai kenan kai ma ka bi mutane a hankali kai ma kila da karfi da yaji ne da baka gane ba kai ma kila yau da kullun ne ana fada ka fadi ka bai da baka a bayan ma da kyakkyawa ka munana ai maka haka akai ta hankali har Allah ya bude kirjinka ya cusa gaskiya da haske a ciki ka gane da haka duk wanda yake kan tafarkin bata abun tausayi ne to ina kai ba abokin fadan ka bane kai abun tausayi ne ka tausaya masa yana yi wa wani sujada wani katon sujada ba Allah ba abin ka tausaya masa ne ga mutum ya fi ka lafiya ya fi ka wadata yana abun nan amma yana irin wayannan abin tausayi ne kamata yayi ka bi shi a hankali ko Allah ta'ala zai sa yana da rabon shiriya ya shiryu da aka sai ka zama mai hikima da azanci wajen wa'azi sai ka zabi kalmomi sai ka duba zarfu zaman da zarfu makan zarfu zaman da zarfu makan ka duba lokacin da ya kamata ka kuma duba yanayin da ya kamata da gurin da ya kamata li kulli maqamin maqal kowane guri akwai abin da ya kamata a fada saboda ka zama mai hikima suratul nahl aya ta 125 al aya zakara subhanahu maratibad da'wa Allah madaukakin sarki ya ambaci matakan da'awa kai mai wa'azi ne mai sha'awar da'awa ne to akwai matakai guda uku da Allah ya ambata waja'alaha thalathata aqsami sai mai da su suka zama kashi uku bi hasabi halil mad'uwi gwargwadon halin wanda ake kira din kai a matsayinka na mai da'awa to game da wanda zaka yi wa da'awar shi wanda zaka yi wa da'awar sun kasu kashi uku da haka irin da'awar da kaiwa wannan kashin na farko ba irin ta bace da'awar da ake wa kashi na biyu ba irin ta bace da'awar da ake wa kashi na uku da haka in kana da'awa gara ka fahimci fiqhud da'awa in ba haka ba sai ka ce mutane ba sa san gaskiya a kai ne baka iya wa mutane bayanin gaskiya ba kai ka ba gaskiyar matsala ita gaskiyar ba ta da matsala na fata an gane saboda haka a shi sa wani malamin mu yake cewa har likita masu harkar lafiya su fi mai da'awa hikima da basira yanzu mai masu harkar lafiya suka lura cewa idan ɗabi'ar jikin ɗan adam ta canza sai bakinsa ya canza in bakinsa ya canza abu mai zaki ma sai ya ji ɗaci yake to sai suka ga ga ɗabi'arsa ta canza baya jin daɗin komai kuma abin da zai dawo da ɗabi'ar nan ta koma normal magani ne maganin nan kuma shi ma ɗaci ne shi to sai aka duba aka ga za a yi artabu da mara lafiya ga zafin ciwo ga ɗacin magani sai suka kirkiri kafso maganin ne amma sai a sa shi a wata ƴan leda sai a nan nan ne in ya sa a bakinsa ba ɗaci ba bauri ba karta ba komai sai ya haɗe in ya haɗe ya leda ba wani mai abin nan bace da ta je sai ta narke sai maganin ya fito sai ya huji bukatar maje haji sallah na fata an gane saboda haka kaga to haka mai wa'azi ya kamata gaskiya alhaqa'iqu murra sun ce gaskiya fa ɗaci ne ta ko kai mai wa'azin aka gaya ba gaskiya wani lokaci sai ga kana nema ka ci bude sai ga kana nema baka ji daɗi ba haka ɗabi'a ta take ɗaci ne da ita to dan haka sai an dan sassauta ta an dan sa mata ɗan zuma a bakin an dan yi mata ƴar kuskure ma an dan sa kantu da kwakumeti a jikinta haka dan wanda zai ci in ya dan ji dan zaki-zakin ya ja hankalinsa in ya so in ya shiga cikinsa sai ya masa amfani Allah ya ganar da mu fa innahu imma an yakuna daliban lil haqq ana so a gaya ma shi wanda zaka kira din tana iya yiwa ya zama mai neman gaskiya ne shi dama yana ta nemanta yana ta haskawa da toci na ta ina gaskiya kawai ya fito nema muhibban lahu mai san gaskiya ne mu'assiran lahu ala ghairi mai tasirantuwa ne da gaskiya fiye da waninsa idza arafahu inda ya gane wannan gaskiya ce ita yake so ita ya fito nema fa hadha yud'a bil hikma to kaga shi irin wannan ba a shan wani ba a kai ruwa rana da shi wannan ana kiransa ne bil hikima wuyatta ya gane gaskiyar wala yahtaju ila maw'izatin wajdal wannan baya buƙatar jan wasu wato mau'iza wa'azi mai zafi ko wa'azin ƙasa baya buƙatar wannan wajdalin baya buƙatar jayayya baya buƙatar wannan baya buƙatar jidali shi irin wannan gaskiya ya fito nema in ya fahimci tana tare da kai zai tsaya karba to shi irin wannan usulubin da ake tafiya da shi dan ya gane gaskiyar tana tare da kai hikima ce azanci zaka bi shi wa imma an yakuna mushtagilan bi ziddil haqq kana iya samun wani shi kuma ya shagaltu da wani gaskiya ya shagaltu da kishiyar gaskiya amma bisa jahilci ya shagaltu wannan dukan kirjin da yake wallahi har tsakaninsa da Allah ya dauka gaskiya ne wannan hoton da yake ratayawa da gashi da yake tarawa saboda koyi da wani wallahi shi a iya yardarsa da imaninsa ya dauka wannan ita ce tafarkin manzon Allah shi zai kai shi aljanna wallahi wani tafka tafkar da yake yi da sunan addini shi iya zalika mablaghu min alilm iya abin da ya fahimta ilimi ya dauka akan gaskiya yake amma fallakin law arafahu da zai gane ina gaskiyar a samu wani mai azanci ya zaunar da shi ya nuna mai wannan layin da ya biyo ba shi bane mai billewa yayi mai bayani da azanci da zai fahimta a tsarahu yace wallahi zai fifita wannan gaskiyar wata ba kuma zai bi shi shi sa hukuncinsa yana da bambanci da hukuncin malaminsa da ya ja shi akan haka domin da yawansu ba karatu ake koya musu ba iya abinda ake so su takaitu shi ake nuna musu yanzu wani za a ga cikin masu zagin sa bai iya abin da aka koya mai kenan ba koya masa tsarki ba ba koya masa sallah ba shi ba karatun alqur'ani aka koya masa ba amma an ce man Muawiya ba shi da kirki shine kawai da haka zai zauna ya talazumin tsine wa Muawiya shi kawai abin da aka hada shi da shi ke a ce mai Abubakar da Umar ba mutanen kirki ba kikenan shi ya aqida sa kawai a haka aka dora shi duk randa Allah ya sa ya yadda kuka zauna kai mai bayani ka fito da shi sai ya gane ashe a cikin duhu yake to in ya gane wannan sai ga yana la'antar tsohuwar tafiyar da yayo na fata an gane shi yasa suka ce din me neman gaskiya to da izinin Allah ba zai mutu ba sai ya dace da ita koda ya fada kwaramniya wajen neman gaskiya duk inda ka ganshi gaskiya ya dauka nan ne gaskiya Abul Hasan Al-Ash'ari Abul Hasan Al-Ash'ari yayi aqidu daban-daban yayi mu'tazilanci saboda akwai mujin babarsa Al-Juba'i ba mu'tazile ne kuma yayi nisa a mu'tazilanci sai ya zamanto an auro shi an tawo da shi a matsayin agona sai ya shaki wannan gubar ya kuma yi mu'tazilancin da gaske daga baya da haduwa da wasu malamai sai kuma yayi switching daga mu'tazila sai kuma Ash'ariyya sai kuma Ash'ariyanci yayi shi ma da gaske daga ƙarshe sai ya hadu da littafan su Bukhari Muslim ya hadu da maganganun su Imam Ahmad sai ya switch ya koma Ahlus Sunnah nan ma sai ya yi da gaske da haka in dai mutum gaskiya yake nema to za a ga shi ya fada kwaramniya da yawa wajen neman gaskiyar amma wal aqibatu lil muttaqin na fata an gane ni dinnan ka ganni da da chazbaha a wuya na ai ba za ka abin nan mun sha kwaramniya iri na ga maka gaskiya sahanan nan in kaga yanda muke bata mamaki da an gaya maka abubuwan tafiyar zazzake na duk an yi saboda duk mutumin da yake da kishin addini to in aka ce ga wata tafiya zuwa ga Allah la za ka sai ya shiga sai dai Allah ya sa Allah madaukakin sarki tun a karan farko akan gaskiya ya dora shi amma in ba haka ba za ka mutum ya fada can sai kuma daga baya ga kai anya ko wannan zai zama gaskiya ko anya wannan a ce haka annabi yayi to daga nan in shakku ya shige shi aka dan je ba mai shakku sai kuma ya fada in ba haka sai ga wani ya dan zazzagaya kafin ya gane inda gaskiya take amma da ya gano inda take ko to za a ga rana tsaka za a ga shi yayi switching ya koma kanta Allah ya sa mu gane wa imma an yakuna mu'anidan na uku kuma ko ka same shi dama can mutun ne mu'anidan mai gardama mu'aridan mai bujirewa to ana iya samun mai da'awa zai iya cin karo da wannan kagan mai da'awa zai iya cin karo da wancan da farkon shi dama yanzu kamar yaro shi yasa ake son iyaye ku zabar wa ƴaƴanku makarantu masu kyau yaro ya tashi ma shi bai ma san wani rabaraba ba kawai abu dai aka dora shi akai ba sai dai ya girma kuma ya gano shi a tafiyar da yake tayi ma ba haka abin yake ba sannan kuma a shiga cikin wani abu yanzu kaga kamar yaro zuciyarsa da kwakwalwarsa sai ta bula rasa kafar takarda take duk abin da ka gani sai dai daga baya aka disa masa shi a ciki so kaga yaro wanda ya taso a wannan yanayin ko kuma wanda ya musulunta Allah ya sa yana musulunta kawai sai ya dace da hanya mai kyau to kaga shi wannan dama ya san hanyar da ya goro mara kyau ce yanzu ya shigo mai kyau to za ga gaskiyar dama yake to shi duk wanda yake neman gaskiya yake kwadai yake kuma san gaskiya din to wannan shi in ka same shi wa'azin sa mai sauki ne nabiyin su shine wanda ya kama wani abu ba gaskiya bane bata ne amma shi azatan sa gaskiya ne amma fa da zai fahimta a samu mai hakurin zama da shi da tattaunawa da shi har iya wayar da kansa ya fahimci ba akan gaskiya yake ba a kuma ce ga inda gaskiya take to a guje zai bar can ya dawo nan to na uku shine mai wahala sha'ani to irin wayannan kan yi aka ji an yi wa'azin kasa an yi ka kausan maganganu a wa'azi da irin wayannan ake an gane ko gaddaman mele dama mu'anidan mai bujirewa ne fa hadha yujadalu billati hi ahsan to wannan shi ake yin mujadala da shi shi ma kuma mujadalar ayi billati hiya ahsan ta hanyar da tafi kyau fa in raja'a in ya dawo kan gaskiya alhamdulillah haka ake so wa illa duk hujjoji an zube masa su ya fahimce su da kyau abajin kin gaskiya ne yanzu bai da wani dukun kai ko daurewa kai game da abin da yake kansa ba gaskiya bane ya gane haka amma kila yana da mabiya yana cin abinci da wannan hanyar to in ya dawo ya ce ya tube ya daina mutanen sa za su watsa dan abin da yake samu na abinci zai tsaya a iya tsammanin sa da aka sai toge ya kiyarda to wannan in ta qala ma'ahu ilal jiladi to wannan za a iya tashi daga matakin billati hiya ahsan ilal jiladi zuwa ga hukunci mai tsanani in amkana in an samu damar haka intaha wa qala aidan rahimahullahu ta'ala lokaci yayi to abinda muka karanta yayi zaman dai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh